Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan daren. Wanda ya daidai da karfe 3:30 na yammaci a agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Alhamis, 4 ga watan Maris, shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar masana a Najeriya na kokawa akan yadda ayyukan ta'addanci ke ƙara ta'azzara a arewacin ƙasar. Haka zalika munanan ayyukan cin zarafin mata da ƙananan yara duka kasar yana mataki na la haula wala quwwata. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran tamola a takaice. Amma kafin mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An yi zanga-zanga a fadin kasar Myanmar a yau din nan Alhamis ta nuna rashin yadda da gwamnatin sojin da suka kwace mulki, abinda majalisar ɗinkin duniya ta kira ranar da aka fi yin jina-jina tun bayan juyin mulkin na ranar 1 ga watan Fabrairu. Kafar labarai ta Reuters ta ce jami'an tsaro sun buɗe wuta suka kuma jefa hayaki mai sa hawaye don tarwatsa zanga-zangar da ake yi a babban birnin yankin Yangon da kuma birnin Monyewa na yankin tsakiyar kasar. An kuma yi zanga-zanga a Mandalay, inda wasu masu makoki suka taru su ma don jana'izar Kyle Sin, wani ɗalibi mai shekaru 19 wanda aka bindige shi har lahira jiya Laraba a yayin zanga-zanga a birnin. Babbar mai gabatar da ƙara ta kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa jiya Laraba ta bayyana cewa za a yi bincike kan zargin tafka laifukan yaƙi a yankin Falasɗinawa. Fatu Bensuda ta ce za a yi binciken ne bisa tsari ba tare da wata manufa ta siyasa ba, kuma za a yi nazarin zargin tafka laifukan yaƙi tun daga watan Yuni shekara ta 2014. A ƙarshe, dole ne babbar manufarmu ta kasance game da makomar waɗanda abin ya rutsa da su, Falasɗinawa da Isra'ilawa, biyo bayan tashe-tashen hankula da sauran matsalolin tsaro da suka yi ta aukuwa akai-akai, waɗanda suka haddasa matuƙar wahala a dukkan ɓangarorin, a cewar Fatu Bensuda, wacce wani ɗan Birtaniya mai gabatar da ƙara Karim Khan zai maye gurbinta a watan Yuni. Ta ce a shekara ta 2019 an yi tattafka laifukan yaƙi a yammacin kogin Jordan da kuma zirin Gaza, kuma mayaƙan Falasɗinawa na Hamas da sojojin Isra'ila duk suna da hannu ciki. Bayan shafe shekaru 5 ana aiki wurjanjan tare da tono ɗumbin hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da kuma gine-ginen gadoji don shimfiɗa layin dogo mai tsawon kilomita fiye da 400. Da alamar cikin wannan shekarar za a ƙaddamar da jirgin ƙasan China mai shiƙa matuƙar gudu wanda zai ratsa ƙasar Laos. Kafafen labaran gwamnatin China da ƙasar Laos sun ce aƙalla zuwa watan Disamba jirgin zai fara zirga-zirga. Ga kasar China, wacce ke daɗa bunƙasa, masu lura da al'umra na cewa wannan layin dogon na iya kawo sabbin harkokin ci gaba ga sashen kasar da ke baya ta wajen haɗa shi da kasuwanni da tasoshin jirgin ruwa mafiya girma a kudu maso gabashin Asiya. Ga ƙaramar ƙasa irin Laos kuwa, a cewar masanan, zai bunƙasa tattalin arzikinta wanda ya dogara ga albarkatun da ake samu daga ƙasa da gona ta wajen samar da harkokin cinikayya, yawon buɗe ido da kuma kamfanoni da masana'antu. An tarar da gawar sojar Koriya ta Kudu ɗin nan mai sauyin jinsin halitta ta farko a gidanta jiya Laraba, sama da shekara guda bayan sallamarta daga aikin soji. Hukumomi a birnin Cheongju na yankin tsakiyar ƙasar da ke kudu da birnin Seoul sun ce masu ayyukan ceto sun je duba matar mai suna Ben Hiso, bayan da ma'aikatan lafiya na fannin lalurar kwakwalwa suka kasa ji daga gare ta tun ranar 28 ga watan nan na Fabrairu. Hukumomi sun ce ta yi kwanaki da mutuwa, to amma ba a san musabbabin mutuwar ta nan da nan ba. A cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu Yonhap, asibitin masu lalurar kwakwalwa ya ce Bin Ho-so ta taba yunkurin kashe kanta watanni uku da suka gabata. Ganin sama da dala biliyan 70 ake juyawa a harkokin mugan kwayoyi a kowace shekara a Asiya. Kwararru a yankin sun ce kaman da aka yi kwanan nan na gaggan masu safarar mugan kwayoyi da kyar ya iya dakile safarar miyagun kwayoyi na lokaci mai tsawo. Yan sandan Holland sun ce sun damke sai Cilo a watan Janairu, wanda ake zargin cewa shine madugun kungiyar safarar mugan kwayoyi a Asiya da ake kira da Company ko kuma Sangor a Cantonese. Ana zargin cewa kungiyar na samun gomman biliyoyin daloli daga harkar kwaya a kowace shekara a yankin. A watan Fabrairu kuma, yan sanda sun ce sun damke Li Chongchak, wanda ake ganin shine madugu na biyu. Kwayar da ta fi samarwa kungiyar kuɗi ita ce methamphetamine, wadda ake yi a tsakanin Myanmar, Laos, Thailand da kuma China, saboda wadata kasuwannin Japan da Taiwan.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. A Najeriya, masu ruwa da tsaki kan yaki da cin zarafin bil adama na kokarin ganin cewar an samar tare da yin aiki da dokoki waɗanda ke da zimmar magance matsalolin cin zarafin jama'a, musamman mata da ƙananan yara. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun matsalolin cin zarafin 'ya'ya mata da ƙananan yara da za a yi ta yawon bin shari'a, amma matsalolin na ci gaba ba a samun wani sauki. Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa mana.
Ana sa ran doka ko kuma yin hukumci ga aikata laifi ya zama darasi tare da kange ci gaba da aikata irin wannan laifin a cikin al'umma. To sai dai yadda lamura ke gudana a halin yanzu, musamman wajen aikata laifukan da suka shafi cin zarafin bil'adama, musamman mata da ƙananan yara a Najeriya, za a ce ko dai dokokin da ke akwai suna da rauni ko kuma ba su yi tanadi ba na magance aikata irin waɗannan laifukan baki ɗaya. Akan haka ne cibiyar tabbatar da ganin ayin adalci ga jama'a, wato Center for Social Justice, tare da tallafin kungiyar bada tallafi ta Spotlight, take aiki a jihohin Adamawa da Sokoto da kuma babban birnin tarayya Abuja, domin inganta samar da dokokin da za su magance waɗannan matsalolin ta amfani da dokar ƙasa akan kare cin zarafin bil'adama tare da daidaita ta ta yadda za ta dace da yanayin jama'ar jihohin da kungiyar take aiki. Cecilia Iseme, jami'a ce ta cibiyar ta tabbatar da ganin ayin adalci ga jama'a.
We don't have a law and somebody commits the offense.
Idan babu tsayar doka akan aikata laifi kuma aka samu aikata wannan laifin, to ba da za a yi hukunci ga wannan laifin. Hakan ne yasa ya zama abu mai kyau gare mu mu samar da waɗannan dokokin. Mu kira mutane su dudduba su, su ba da tasu gudunmuwa akan hukunce-hukuncen da ya dace a yi, domin a ƙarshe mu gabatar da su ga masu shata dokoki domin su yi dokokin da za su kawo ƙarshen cin zarafin bil'adama. Dama kafin wannan yunkurin, akwai daftarin dokokin kare cin zarafin bil'adama a gaban majalisar dokoki ta jihar Sokoto, wanda ake neman ta amince da kundin. Barista Rashida Muhammad, lauya ce mai zaman kanta, ta ce akwai abubuwa da ke buƙatar gyara a cikin waɗannan dokokin. Domin a cewarta, da yawa waɗanda aka ci zarafinsu, musamman 'yan mata, ko an yi shari'a za a bar su cikin kunci.
Ta dokan duk in an kama mutum da laifin zalunci mace ko kuma yaro, to akwai taron da ake ma kotu. Taron kala biyu ne, akwai wanda za a ce ita wannan da saboda abun da aka aikata masa akwai abun da ya kamata a bata don ta kula da kanta ko kuma na magunguna ko wani ko makamakancin su. Sannan akwai wanda kotu za a ba. To ita dokan sai ka ga ta tana da ma kotu kudin da za a ba kotu na taron, amma kuma ita wadda aka mallifi bai tana da mata ga abin da za a ba wadda aka yi mallifi ba.
Masana harkokin shari'a kamar mai shari'a Muhammad Muhammad, alƙalin babban kotu a Sokoto, ya ce dole ne fa a kula da addinin jama'a wajen samar da kowace irin doka.
Don wani ya zo da wata doka daga wani wuri, al'ada ku ba iri guda ba, addinin ku ba iri guda ba, baka cewa ka doki abin da wani kai canga al'ada ce kamar da ta al'ada ko kuma ga addinin shi wanda ba irin naka ba kamar da shi ga naka. Saboda haka waɗanga dokokin da ake kokari ayi, ana kokarin a diddiba su ne tare da la'akari da menene addinin mai ci, domin kai dokar da za ta saba ma dabi'ar addinin mu da koyarwar addinin mu da dabi'o'in mu a matsayin mu na musulmi.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah ya kawo mana saukin waɗannan matsalolin. Daga nan kuma bar mu shiga fannin tsaro, inda kwararru a fannin ke ƙara kokawa dangane da yawan mutane da aka yi garkuwa da su a wannan shekarar ta 2021. Bisa kiyasi da ke nuna cewar daga watan Janairun wannan shekarar ta 2021 zuwa ƙarshen watan Fabrairu, watanni biyu kenan an yi awon gaba da mutane sama da 1,000. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan matsalar da kuma hanyoyi da suka kamata a bi a wannan rahoton da ta hada mana.
Kwararren sun nuna cewa a wannan shekara an samu labarin mutane fiye da 450 da aka ɗauke a arewa maso yamma, sai yankin arewa ta tsakiya inda aka sace mutane kusan 479. Duk da haka ana ganin cewa akwai mutane da dama da aka ɗauke a jihohi, musamman irin su jihar Neja, Sokoto, Zamfara da Katsina, ba tare da an samu labari ba. Yankunan da ake da ƙarancin wannan matsala su ne Kudu maso Gabas da Kudu maso Kudu. Dr. Yahuza Ahmed Getso, masanin harkar tsaro ne da kuma bin diddigin yadda ake aikata laifuka, ga bayanin da yayi.
Tambayar da nake yi ko da wannan lokaci, su dai waɗannan masu garkuwa da mutane ba su da asusun ajiya, in suna da shi to akwai hanya guda biyu da ya kamata hukumomi su fito mana da shi. An ce an yi BBN don a gano masu ajiyar kuɗin bogi. An ce a je a yi rijista na shaidar zama ɗan ƙasa, wannan lamba za ta ballagazo, za ta ballako, za ta tona asirin wanda yake da wani abu a ɓoye na ba daidai ba. To kenan ba su da asusun ajiya na banki. In ba su da asusun ajiya na banki, waɗannan maƙudan kuɗaɗe da ake cewa ana ɗauka ana shiga daji da su, shin ta ina ake shiga da su? Numfashi suke yi ta cikin iska? Wa ake ɗauka ana bawa? A ina ake bashi? Waye yake bashi? Me ye dalilin bashi? Ya kamata a ce gogewa da basira irin ta hukumomin tsaro da masu aikin tsaro da masu aikin bincike na kwakwalwa na intelligence, a ce sun iya samu bin diddigi da kadin inda ake aikata waɗannan laifuka.
To sai dai ga Manjo Bashir Dalma mai ritaya, yana goyon bayan zargin da ake yi wa mutane da ke zaune a waɗannan wurare da ake yawan sace-sace wajen kin bayyana sunayen ƴan uwansu da ke yin wannan mummunan sana'a. Inda ya bayani yana mai cewa
akwai sakacin kamar na me duk wani abu da ake yi fa, wannan abu da muke da shi telefon, mobile telefon din nan, yana taimakawa gaya na wannan ayyuka na ta'adda na maganan sace-sacen mutanen nan, walau lokacin biyan kuɗin fansan ne, walau amfani da shi da waɗansu suke yi suna bada labaruka ga tafiye-tafiyen mutane wanda za a kama. Idan ka je dubawa me ya kawo irin waɗannan, na ɗaya dai akwai rashin adalci, mutane da yawa waɗansu sukan banza masu yi fushi su je suna yin waɗansu abubuwa domin an ci zarafin su ko an cuce su ba a bi musu haƙƙin su yanda ya kamata ba.
Kwararrun sun ce manyan hanyoyi da masu garkuwa da mutane suka fi yin ta'asa sun hada da ta Benin Ore, Benin Auci, Okene Kefi Akwanga da kuma titin Akure Owo. Hanyoyin arewa da suka zama tarkon ƴan bindiga su ne Abuja Lakwaja, Zaria Sokoto Gusau, sai Bauchi ta Fawa Balewa, Wukari Takum da Mina, Kwantagora a jihar Neja. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ba karamin koma bayan rayuwa da na tattalin arziki ake ci gaba da samu a arewacin Najeriya ba, musamman idan aka yi la'akari da irin hauhawar ayyukan ta'addanci a yankin, inda jama'a ke kallon abun da cewar masu garkuwa da mutane suna cin karansu ba babbaka, har ma suna ganin cewar abun ya kai matakin da za a iya cewa kamar babu gwamnati. Ga kaɗan daga cikin dalilansu na yin waɗannan furucin a rahoton da Haruna Mamu Bako ya haɗa muna.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambola ya isa a garin Amarawa a cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela da ke kan iyaka da birnin Ƙwannin Jamhuriyar Nijar, inda masu garkuwa da mutane suka kashe mutane 12 a ranar Lahadi, yayin da suka kashe mutumin da suka yi garkuwa da shi a shekarar jiya bayan an ba su naira miliyan 5 da suka ce sai an ba su kuɗin fansa kafin su sako shi. Gwamnan na jihar Sokoto, yayin da yake jajantawa mutanen garin na Amarawa, ya yi jawabi kamar haka.
lillahi wa inna ilaihi raji'un. A matsayin mu na jagorar wannan jiha, Allah ya sani muna tsaye da duk abin da ya kamata, gurgudu abin da doka ta ba mu daman mu yi. Muna yin shi don mu ga cewa an kare lafiyar jama'a, mun an kare dukiyoyinsu. Kuma da kuka sani, ko shekarun jiya nan ba daɗewa ba, mun ƙara ba jami'an tsaro waɗanda hukumar 'yan sanda ta turo a wannan jiha don ƙara kare wannan yanki na gabas kayan aiki wanda ya shafi motoci da kuɗaɗe. Muna yakacin kokarin mu akan wannan, Allah ya sani. Amma kowannen mu ya san halin da wannan ƙasa take ciki a yanzu, musamman arewa maso yamma kuma da arewacin Najeriya baki ɗaya. Ina ƙara kira gare mu da buƙatar roƙon Allah mu ƙara koma mishi, ya yi mana wannan bala'i, don wannan bala'i ne. Bayan roƙon Allah, ina ƙara kira ga jama'a da a ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai, musamman ta ba su bayani na abuka hin ya faru. Su kuma jami'an tsaro, ina kira gare su da ku rinƙa sauraron abin da jama'a ke gaya mu, kuma ya aiki da shi a kawo ɗauki cikin lokaci, ba sai lokaci ya ƙwace ba.
Alhaji ɗan jimma Amarawa da ke kasancewa yayan wanda aka yi garkuwa da shi, bayan abukuwar wannan lamarin, mutanen garin na Amarawa kan Arce da ma na Ilele local government a kowane dare tun kimanin karfe 6 na faduwar rana, domin kwana a garin birnin Kwannin Janguriyar Nijar don tsoron kar miyagun da suka dandani a basu kuɗin banza na bansa da zaran suka yi garkuwa da mutane. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Janguriyar Nijar.
Idan kuma muka waiwaya kasar Ghana, wanda a yau kotun kolin kasar ta kori karar da aka shigar akan zaben kasar na 2020, inda yan adawa ke kalubalantar sakamakon da ya baiwa Akufo-Addo nasara. Ridwanullah Abbas na dauke da karin bayani.
Cikin hukuncin kotun mai alkalai 7 bisa shugabancin Justice Enemi Yeboah, ta zayyana duk korafin da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC tsohon shugaba John Dramani Mahama da lauyoyinsa sun ka gabatar game da sakamakon zaben na shekara ta 2020 da maga kujerar hukumar zaben Jean Mensa ta bayyanar. A cikin hukuncin nata kotun, Baba Hamayya ta yi watsi da kokin babban jam'iyyar Adawan da dan takaranta John Dramani Mahama cewar ko hujjoji da sun ka gabatar ba su da tushi, don haka kotun ta sallami karar. Bayan gabatar da hukuncin, lauyoyin gwamnatin Akufo-Addo sun yi jawabi ga 'yan jarida bayan sun bayyana barin cikin su ga hukunci na kotun.
After 3 months of trial,
bayan watanni uku na shari'a, kotu mafi daukaka na kasan nan, wato kotun koli, ta yanke hukunci akan wannan takaddama na siyasa a zancen sakamakon zaben shekara ta 2000. Baba Hamma ya duk alƙalai 7 na kotu sun amince a yi ifa da ƙarar. Babban alƙali Justice Enemi Yeboah da kansa ne ya gabatar da hukuncin, inda ya fara da bayanin tsakanin ƙarar zaɓen shekara ta 2020 da shekara ta 2020. Na shekara ta 2020 yana mai bayyana cewar, yayin da ƙarar zaɓen shekara ta 2013 ta ta'allaka ne akan ƙarar halacci dalilin maguɗi da arangizon zaɓe, ƙarar ta zaɓe kun shekara ta 2020 akan kuskuren gabatar da sakamakon zaɓe ne wadda koda ya tabbata bai isa ya rusa baki ɗayan sakamakon zaɓe din ba, da mai ƙarar ya gabatar a gaban kotu. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman wanda Zainab Babaji ta haɗa mana.
A ranar Talatan nan da ta gabata ne, Najeriya ta karbi kashin farko na rigakafin cutar corona, wanda ta kasance na uku a jerin kasashen da suka karbi rigakafin a Afirka ta yamma, in an hada da kasar Ghana da Cote d'Ivoire. Rigakafin guda miliyan 3,924 za a rarraba su ne a cibiyoyin lafiya na tarayya da jihohi don baiwa jama'ar da aka kawo domin su. Mafi yawan rigakafi dai an yi su ne don samun kariya daga cuta, abinda na nemi sani kenan daga wani kwararre a harkar harhaɗa magunguna a cibiyar da ke bincike da inganta magunguna daga tsirrai ta Afirka da ke Jami'ar Jos. Farfesa Abraham Dogo, darakta a cibiyar, ya fara ne da bayyana alfanun da ke tattare da rigakafin na corona.
Kin san har yanzu ba a samu magani na ita COVID din ba. Ita rigakafi ana tsammanin cewa za ta iya ta kare mu daga cutan coronavirus kenan.
To kana kai magana cewa kana tsammani kenan, ba tabbaci.
Eh to kin san ita gwamnati ta kafa NAFDAC wanda suke tantance abubuwan da an kawo daga cikin kasan nan sun ba da approval din temporary ne ma amma ana so a gwada tunda kasashen duniya duka suna kan su ba ma mutanen su ita daga kafin so Nigeria ita ma tana kokata ta ba ma jama'anta ta kare ta daga wannan cutar musan ko za a ma yara ne ko manya ne ko tsofaffi ne muna da jira amma mun san gwamnatin tarayya tana da nufin mai kyau ga jama'anta
idan aka yi ma mutum allura na wannan rigakafin ta zai iya kawo kariya ba sai mutum ya sa takunkumi ba
a yanzu dai bisa ga abin da ma ke duba kariyan ban tsammani bisa ga bayanan da suke ba mu ban tsammani zai cire takunkumi na sa burfe baki da kuma hancin mu ba
to idan mutum ya karbi wannan alluran rigakafi zai iya yada cutar ma wani wanda yazo kusa da shi
har yanzu ba tabbatar ko zai kare ko zai ci gaba da yada cutar ba amma bisa ga protocol gwamnati tarayya ta ba ya kamata mutane su ci gaba da wanke hannu da kuma ci gaba da sa face mask da kuma social distance don ba da tazara din nan to dole za a ci gaba da wannan
to misali idan aka yi ma mutum wannan alluran rigakafin tsawon wani lokaci ne rigakafin zai zauna a jikinsa kafin a ce zai iya kamuwa da cuta
ba zama yasa har yanzu ana kan bincike ne ba tabbatar ko wata shida ko shekara daya ko shekara biyu har yanzu ana kan bincike shi yasa ma a America ana yin shi akai akai wasu za su doke na daya na biyu da yi na uku domin ita virus din corona virus yana kan canja kullum yana kan canji
wata dai harin za na kan lalube a duhu ne kawai
gaskiya ana kan lalube domin ita duk America ne ko Canada ko Australia ko harin zon ita cutan ko China din ma ana kan bincike ne so ana dai kokare a gan an kare mutane ne
to akwai masu tambayan cewa wato idan a ce a cikin iyali duka kowa yayi wannan alluran rigakafi za su koma rayuwa kamar yanda suka saba na da rungumi juna ayi cudanya da juna
gaskiya ba wanda zai ce miki tabbas ga yanan ba domin koma iyali sun samu wannan rigakafi suna cudana da mutane a waje ita ciwo din nan kuma tana cikin iska to in na fita an je aiki an dawo kin san riga an ra'aya doko cutar nan so ba tabbis da cewa a rungume juna a menene duk yanzu dai ana dai ma mutane shawara kowa ya kare kansa a wanke hannu da sabulu da ruwa da kuma sa face mask then a dan ba da social distance nan abubuwan da ake bukata
Ana sa ran mutane miliyan 16 ne za a fara yi musu rigakafin a Najeriya da suka hada da ma'aikatan lafiya da sauran waɗanda ke kan gaba a cikin aikin tallafawa wajen yakar cutar bayan sun yi rajista amincewa. A bangaren matsalolin tsaro da suka zama tarnaƙi a bangarori daban-daban na cigaba a Najeriya kuwa, ƙwararru a harkar wanzar da zaman lafiya na danganta su ne da irin rarrabuwar kawuna da aka samu a tsakanin mabambantan ƙabilu da addinai daga sassa daban-daban na ƙasar. Malam Sani Suleiman wani mai ruwa da tsaki a harkar zaman lafiya yace dole sai al'umma sun yi amfani da bambance-bambancen da ke tsakanin su wajen ƙirƙiro hanyoyin cigaba.
Musamman mu a nan Najeriya muka kalli jihohi daban-daban wanda suke fama da tashi-tashin hankula da wannan bambance-bambance na addini da kabila wanda yakan shiga har gudanarwa na harkokin mulki har ilimi da sauransu har ya kawo batu na ɗan ƙasa da baƙo ya haifar da koma baya ya ƙara rura wutar rikicin al'umma yadda har zaka ga rikici akan harkar tattalin arziki noma kiwo ya juye ya zama matsala na kabila harkar mulki siyasa a ce wannan kabilan shi kaza a maimakon a maida hankali akan wane ne yake da kwarewa da adalci wanda in ya samu mulki zai taimaki jaha ko zai taimaki kasa ba tare da alaka daga ina ya fito ko me kabilan shi ko addinin shi ba haka ya samar da rushewar kyautatuwar mulki ya zama mutane suna samun madafan iko ko na yan majalisa ko na gwamnoni ko na kananan hukumomi kawai saboda ga kabilar da suka fito ko ga yarensu ko ga addininsu ko ga bangarensu a maimakon kwarewa da yadda za a gudanar da aikin da samar da cigaba. Kaga wannan koma baya ne babba wanda wannan bambance-bambance ke haifarwa. Mun ga abin da kwanan nan ya faru a jihar Oyo da da Ogun, mun ga abin da ya faru a kasuwar Sasha, mun ga abubuwan da suke faruwa a jihohi daban-daban, dan bambanci kalilan wanda bai wuce a zauna a tattauna a warware ba, sai ka ga wannan bambanci na kabila, yare da addini ya shigo ciki, ya lalata batun, kuma har mutane sun kai ga suna rasa rayuka da dukiyoyinsu. So duniya ta ci gaba yadda muka kalli kasashen da yanzu ana fama ne da kwarewa da ilimi da ilimin hanyoyin sadarwa da sauransu, a maimakon mutane su daura kansu akan bambance-bambancen kabila da addini wanda baya kai mutane ko ina sai dai koma baya.
A ganin ka ina mafita?
Mafita shine duk wani mai ruwa da tsaki ya zamanto ya tashi, an tashi tsaye gurin wayarwa da kai al'umma, waɗanda wani lokaci su suke manyan 'yan siyasa, waɗanda wani lokaci su suke amfana da irin wannan bambance-bambancen, aka masu taɓa botuna da kuma hanyoyin da yake ƙara ruru wani abin don biyan buƙatar su ta siyasa ko ta wani tattalin, to su fahimci cewa illa da ruguza al'umma suke yi. Sannan kuma shugabanni na addini, shugabanni na al'umma su wayarwa da kai al'umma, a makarantu a wayarwa da ɗalibai hankali, a kuma inganta hanyoyin koyaswa da zai nuna wa yara matasa a makarantu da kuma masallatai da coci-coci da sauransu, mutane su fahimci illar da wannan al'amari yake wa al'umma. Sannan kuma masu riƙe da madafan iko su fito su nuna misali na zahiri wurin yadda za su ƙiyadda da a ja su kan nuna bambancin kabila da addini, su dinga ba wa mutane dama saboda cancantarsu da ƙwarewarsu ba wai don addininsu ko kuma ƙabilarsu ba.
Shi ma Malam Yakubu Gidado hudu baya yi wa shugabanni da su gyara tsarin tafiyar da mulki don samar da haɗin kan jama'a.
Wannan abin da ke faruwa a Najeriya ba ma fatan a ce zai sake kawo yakin basasa, sai dai Allah ya kawo mana dauki, Allah ya kawo mana gudumawa.
Kana ga yaya za a shawo kan wannan lamarin ne?
Allah ne zai iya kawo mana yadda za a shawo kan wannan al'amari idan Allah ya tabbatar mana da shugabanni masu adalci a ƙasa, da ta tabbatar ta ɗaura yaki da wannan ƙungiya ta ta'addanci a fili ba, zai wuya a sami iyaka akan wannan ayyuka da suke faruwa a Najeriya.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za ku ji bayani kan shirye-shiryen kungiyar 'yan Najeriya da kuma abubuwan da ka iya zamawa na kasu ga kungiyar kwallon da kuma fatan da ake da shi.
A sunana Ishola Michael Adeyemi, marubuci labarin wasanni a nan Bauchi. Ni ban ga wani kwakwaran shiri da aka yi ba, idan baka manta ba, watan da ya gabata ne aka yi wasan share fage na zuwa wasan na ƙarshe na 'yan shekaru 17 ɗin. Shiri da wuri sai aski ya zo gaban goshi sai mun fara kame-kame. To yanzu ana shirin za a je wannan gasan nan da makonni biyu masu zuwa, amma har yanzu ban ga shirin da muka yi ba.
Kamar ba ma da ainihin zagarun 'yan wasa ne ko kome ne?
Abin da ya faru shi ne kamar da yanda muke yi, akan je karkara a samo yara 'yan secondary school. To duk ana maganar shekaru 17 ne ƙasa. To wa'annan ba za a same su a cikin gari ba, sai an je can karkara, wato abin da ake cewa grassroots. Annai kamata za a samo yaran nan a ɗebo su a yi musu training sannan su ƙware.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu rahoton nan. Kamin mu yi sallama da ku, bari mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Aminu Branko mai taki a kasuwar PZ da ke Zaria, da daukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah kuma ya ƙara tsare mu da tsare wasa baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratian. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.